sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu ne a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba ya kuma kire ne tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku ji ci gaba hiran mu da wato Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki a siyasar Amurka wanda muka faro hira da shi a shirin mu na safe akan tsige shugaba Donald Trump. Sai kuma hiran da muka faro da Awal Musa Rafsanjani akan batun cin hanci da rashawa a Najeriya. Bayan haka Maryam Dauda da kuma za ta shigo da shirinta na kallabi. Zahara Fage za ta shigo mana da shirin wato sharhin jaridun na Amurka. Kana muna dauke da wasu sakonni da kuka aiko mana ta hanyar tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da hantsi ga labaran duniya. Akwai yiwuwar cewa a karan farko a Amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba. Jami'an sirrin Amurka a jiya Alhamis sun ce da alamu shugabannin hukumomin leken asirin kasar ba za su raya al'adar da aka saba a kasar kowace shekara na yin taron sanar da al'ummar kasa bayanin sirrin barazanar tsaro da ake hange daga sassan duniya ba. Wanda yake mai da hankali akan haɗurran da ka iya kasancewa kama daga aikin 'yan ta'adda zuwa makaman nukiliya batun sauyin yanayi da mata na yanar gizo. Za mu ci gaba da tattaunawa da kwamitin leken asirin majalisun Amurka game da lokacin da ya dace da kuma tsarin yadda za a gabatar da taron na bana. In ji wani mai magana a madadin ofishin daraktan sirri na ƙasa wato ODNI a takaice a hirar shi da muryar Amurka. Bayanan farko game da yunkurin hukumomin sirrin Amurka na kaucewa yin wannan bayanai a bainar jama'a ya bullo ne a jaridar The Politico wadda ta bayyana majiyu uku da suka ruwaito labarai makamantan wannan da ke nuni da cewa jami'an sirrin ba za su so a gansu a talabijin ba. Bayanin da ya ci karo da bayanan shugaban Amurka Donald Trump. Dubban 'yan kasar Malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya Alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba Peter Mutharika a bara. Mutanen sun dau wannan mataki ne bayan da alkalin alkalan kasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron karar sun karbi cin hanci. A ranar Litinin ne aka mika wannan korafi gaban hukuma mai yaki da cin hanci a kasar. Abin da ya sanadin soma wannan zanga-zangar a manyan biranen kasar uku. Kimanin mutane 50,000 ne suka taru a babban birnin kasar Lilongwe, inda wasu tsararru kuma suka taru a birnin Blantyre da Nzuzo. Wannan shine karan farko a Malawi da za a kalubalanci zaben shugaban kasa a kotu tunda kasar ta samu 'yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1964. Wata hukuma mai sa ido akan ayyukan gwamnati a jiya Alhamis ta yanke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa Ukraine taimakon soja na adadin wanda adadin shi ya kai dalar Amurka miliyan 391 wanda majalisa ta amince da shi. A lokaci ɗaya kuma ya tursasa hukumomin Kyiv su fara bincike da zai amfane shi a siyasance. Sakamakon da a yanzu haka ake amfani da shi a shari'ar da ake yi ta tsige shugaban na Amurka. Bayan kammala bincike, hukumar sa ido ta tabbatar da cewa tsarin aiwatar da doka bai baiwa shugaban damar soya muhimman tsare-tsare bisa raddin kansa ba, daban da abin da majalisar ta tabbatar. Sakamakon ya ce ma'aikatar kuɗin da ke ƙarƙashin ikon Trump ta ki fitar da kudade a bisa wasu dalilan da a shari'ance dokar Amurka bata amince da su ba. Da yake 'yan jam'iyyar Republican suke da rinjaye a majalisar dattawa inda suke rike da kujeru 53 sabanin 47 da Democrats ke rike da su. Trump yana da tabbacin cewa zai yi nasara. Kasancewar kundin tsarin mulki da ake amfani da shi yana buƙatar rinjayen ƙuri'u kaso 2 cikin 3 na 'yan majalisar dattawan kafin a iya tsige shi. Wasu 'yan jam'iyyar Republican sun yi sukar yadda Trump ya buƙaci Ukraine ta yi binciken Biden, amma babu ko mutum guda ɗan Republican da ya buƙaci a hukunta shi ko kuma a tsige shi daga kan mukaminsa. Kasa da shekara guda kafin ya sake tunkarar masu zaɓe a watan Nuwamba a babban zaɓen ƙasa a yayin da yake neman a sake zaɓen shi a karo na biyu. Daga ƙarshe miliyoyin yara ne suke fita aiki a maimakon makaranta a Latilas kowace rana a Sudan domin talauci. A ɗaya ɓangaren kuma saboda babu wadatattun azuzuwa da zai ɗauki duk yaran. Sudan na daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a duniya. Tashin gwaron zabi da farashin kayan masarufi suka yi ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar hamɓar gwamnatin Umar al-Bashir. Matashi ɗan shekaru 15 da haihuwa, Murtada Al-Hajj ya daina zuwa makaranta shekaru 3 da suka gabata domin ya taimaka wa iyayensa neman nakalace. Murtada yana zaune ne da iyayensa a Khartoum, babban birnin ƙasar, kuma a wuni ɗaya yana samun ƙasa da kwatankwacin dalar Amurka 4. Wannan hali da yake ciki yana ƙoƙarin hana shi cimma burinsa na zama likita. Duk da yake al'amuran siyasa sun daidaita a Sudan, har yanzu tattalin arzikin ƙasar yana da rauni.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na safe, Malam Hassan Gibiya wani mai fashin baki ne akan siyasar Amurka. Ya nuna mana yadda majalisar dattawan Amurka za ta gudanar da shari'a akan tsige shugaban Amurka, wato a wata kotu ta musamman wanda alƙalin alƙalai zai jagoranta. To ko shin akwai wata gabar da shugaban ƙasa zai kai ya bayyana a gaban shari'ar? Sai baƙon namu ya ce.
Zai wahala gaskiya a ce har shugaban ƙasa zai iya. Yawanci kaga ko a lokacin na Clinton da aka yi, ai wata keɗaɗɗiyar muhawara ce aka yi da shi wadda aka sa ta aka faifan bidiyo kowa ya gani. To zai wahala jiddai wanda aka taɓa yi guda uku ba a taɓa kirawo shugaban ƙasa ba, amma ba zai gagara ba idan shi shugaban ƙasan yana son ya zo ya kare kanshi. Za a iya ba shi daman ya yi haka, amma zai wahala gaskiya hakan ya faru.
To menene bambancin wannan shari'ar da za a yi ma shugaba Trump da kuma wadda aka taɓa yi ma Bill Clinton a baya?
To bambancin dai kusan kasan sun ce ma ainihin jadawalin yadda za a yi wannan shari'a ita kanta a wannan matakin za a kwafi irin waccan wadda aka yi ma shi shugaba Clinton ne a waccan 99 shari'a da aka yi a 1999. Abin da ke bambanci a nan shi ne shi shugaban Republicans a wannan karin su suke da rinjaye, sannan kuma abinda ake tuhuma shi wannan shugaban kasar da shi. Kaga shi shugaba Clinton ya fito ya bada hakuri ya ce yayi ƙarya kuma abubuwan da aka zarge shi yayi. Amma dai yana tunanin wannan laifi bai kai ga matsayin da za a cige ba. To shi wannan shugaban kasar abinda ake ciki yanzu ya ce duk wannan zarge-zarge da ake masa bai mayu ba, yana kiran wannan waya da ya yi da shugaban kasar Ukraine, waya ce mai tsafta ba wani ɓatanci bai nemi wato wani alfarma ba, ya rike din makamai da za a taimaka ma kasar da shi. To su ne dai wa'annan wasu 'yan bambamce-bambamcen da ke da kwai tsakanin wannan shari'ar da waccan. Laifuffukan da ake tuhumansu yawanci shi ne bambanci. Kuma kaga su wancan ai 'yan majalisar wakilai na wancan lokacin su ma 'yan Republican ne, su ne suka fi rinjaye, su suka yi wannan shari'a, su suka ainihin gabatar da wannan madafai na tsigewa zuwa ga majalisar dattawa. A wannan karin kuma Democrats ne suka kawo abin nan. Sannan kuma wanda ke shugaban ƙasa shi Donald Trump ɗan Republican ne, sannan shi kuma Clinton ɗan Democrat ne. Bambanci ne na siyasa da kuma tuhume-tuhume.
Tuma da la'a gaida Malam Hassan Sallau Jibiya kenan, wato wani mai fashin baki akan siyasar Amurka nan da ke zaune a nan Amurka. Awal Musa Rafsanjani shugaban kungiyar SISLAC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya a baya ya koro mu akan yadda kungiyoyin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suke haɗin gwiwa da ƙasashen waje yadda za a hana masu satar kuɗaɗe daga Najeriya shiga waɗannan ƙasashe kamar su Amurka da Tarayyar Turai. Yanzu kuwa cewa yake yi
suna satar ba wai dai nawa suke ba, amma inda muke wayewa da mutane kai kuma muke sa kai ne muke kuma sa wuta ga su Turawa da tabbatar da kan cewa duk wanda isa ci kudin Najeriya ba a kyale shi ya kai labari ba to wannan ina kuntata musu saboda haka zaka ga cewa an dan samu wato ci gaba nasara wajen hana sace-sacen kudaden Najeriya kamar inda yake kamar shi in ka shikinka kula shekara 20 da ya wuce irin fatakar da akai aka kwaso ake kwaso kudin Najeriya a kawo shi nan yanzu ko gida na ka siya muna da wato labari akai in ka zo nan America kace zaka sai fili ko gida ko wata kadara muna nan muna tare da kawance da sauran kungiyoyi irin namu a nan America din zamu sa ido zamu binkito kuma in kai wannan din ko kike wannan din zamu fassata za kuma mu gawa ita gwamnatin America kan cewa wannan kudi da ka zo kai wannan kudi ne wanda ba na halali ba kudin gwamnati ne kudin jama'a ne saboda haka ana dan samun nasarar hana su dai kenan sa'annan na biyu ɗan kasa su ma da kansu suna dan fare wayewa su gane kan cewa idan mutum ya zo ya kwaso kudin gwamnati a daina masa kamar wani a daina masa wani gani kamar mutumin kirki saboda kudi ne wanda yake ya dace a kawo ruwan famfo rutan lantarki hanyoyi makarantu asibiti ka zo ka kwashe kai kadai ka hana al'umma ka sa su cikin kungin talauci da wahala da rashin aikin yi da talauci saboda haka muna wayewa talaka kai kan cewa irin waɗannan mutanen ba mutanen kirki ne da za ku zabe su ba gobe in sun zo sun ce ku zabe su saboda sun ɗebe dukiyoyin da ya dace a ce an samu ababen more rayuwa da za ku ji daɗi
Barin mu dan mai da kai baya kadan. Dazu ka ce shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa, gwamnoni da sauransu ba iya shari'a da su a lokacin da suke mulki. To kwanakin bayan mun ji an ce shugaban kasa ya bayyana kadarorin sa. Gwamnoni ma su yi haka dan. Kenan wannan abin yaudara ce koko.
To gaskiyar magana inda a ce ana bin tsarin gaskiya a Najeriya daga shugaban kasa zuwa kowa da yake cikin gwamnati ya dace a ce ba ma kafin a tambaye shi ko a tambaye ta ta bayyana kadarorin ta in ka kula nan America da sauran kasashe da ake demokradiya ai shugabanni in ka duba website din su zaka ga abin da suka mallaka amma abin da yake faruwa a Najeriya shine idan kana da miliyan 10 kafin ka zama gwamna ko kafin ka zama shugaban kasa ko kafin ka zama dan majalisa ko kafin ka zama chairman na local government sai ka ce kana da miliyan 200 a cikin form da zaka rubuta saboda babu cikakkun ma'aikatan da za su binkice su tabbatar da wannan batun da ka faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba
to madalla awal Musa Rausan Jani kenan yayin muna waɗannan fashin baki to yanzu kuma kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar
Wayo arewa wayo arewa na bani tausayi wayo arewa dadan arewa na bani tausayi sarbi umaru dan zarewa waga ji zan waya yan arewa wayo arewa wayo arewa munaji muna gani yan arewa za anakar sa yankin arewa wayo arewa wayo sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa baci zanayo zan fadakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa wayo arewa wayo arewa
kuma da lada fata an shakata da wannan wakar shirye-shirye da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2:15 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu, Hajiya Fatima Ladi Shehu, mai sana'ar girke-girke. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ƙarshen wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
To ya batun kiwon lafiyar abubuwan da ake ci? Domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa a kada a ci su. Yaya kuke yi naku?
Well, ni gaskiya wallahi ba na sa abun gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina, shi zan ba ƴaƴana. So kin ko san ba inda zan ba wa'annan mutanen abin da
bai ba
yawa. Sai sa wani zuma za a ce aiki na yana da dan tsada amma ni I don't compromise my standard gaskiya. Saboda duk wani abun gwangwani ba mu amfani da shi kuma koman mu da muke amfani da shi zan gaya maka. Kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abun mu da kanmu. Salad cream ba na sayar na kwalba. Mu muke hada mu.
Na ce da mutum dubu.
Ko me mu muke abun mu.
Akwai abubuwan da kike saya ki ajiye din banda irin su mai mai din?
Eh yawanci dai mai dai because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu.
To sauran kayan abincin akwai abin da tura yake cewa perishables su kuma ya kike yi?
Ba na sayan komai aje sai na samu order. To man gyada da manja kade nake ajiyewa saboda kada in samu matsala a duk lokacin da za a bada order ban da shi. Amma duk abin da kika sayar muke amfani shi akwai a kasuwa. Ya danganta da abin da kike so sai a sai.
Ah, lalle kin yi zurfi cikin wannan sana'ar na yin abinci. To yau misali a ce ga aikin office an baki, zaki watsi da wannan?
A'a, ba zan yi ba. Ko miliyan ne za a ba ni?
Zaki aikin office ba?
A'a, ba zan yi ba. Ba zan yi ba.
Me yasa? Miliyan ai kuɗi ne kuwa.
Ai na gaya miki ni ba kuɗi ba ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan yanda nake ganin suna fita daga gidana da fara'a ina jin daɗi sosai. To shi yasa ba zan yi aikin office ba.
To kin gani yanzu akwai mata, akwai ƴan mata da ke karatu. Mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama. Wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki?
Wani gaskiya ina ba mata shawara kowane irin karatu kai. Ka ɗan samu sana'a na hannu a gefe kai. Saboda in mu ne ba mu ne gobe ba. Yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati ƙila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin. Ko wani dai abu ya faru in kana da sana'ar hannu shi wannan sana'ar ba wanda zai dauke maka yana nan a hannunka ne so ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu ya kamata mata duk iliminka ka samu by the side kana yi ko ba za ka yi da kanka ba ka sa aiki yana da kyau.
To wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai ƴaƴan marasa galihu za su zo ciki ko?
Wallahi saboda su nake son yi. Saboda su nake son yi kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsoring din su na ma gaya musu.
Wa'inda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka
za su biya misali 50,000 a makarantar to ƴaƴan da ba su da shi za su biya 5,000
sai su sai cikon sauran
sai su aka dai fami so kinga kamar mun ba su scholarship ne ai yawa
su koyi sana'ar girki
saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake son yi saboda su ma su samu sana'ar da za su yi idan ba za su iya affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike ƴaƴansu.
Kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda ƴan mata su zo su koyi sana'ar nan?
Ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da ɗan raunin discipline na ƴaƴanmu so ba zan yi abin da zan je ƴaƴan wani ya zo ya kwana nan ba. Kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abinda za su koya su tafi.
Kowace rana?
Kowace rana.
To kamar wata nawa ne in mutum zai certificate zai kai wata 6 ko 9?
Dama minimum wata 6 ne. Maximum shekara ɗaya.
Kuma za a koyar da kamar waɗannan da kike ce ma small chops ina irin su cake.
Dukka kone za a yi.
Na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu.
Dukka za a yi kome za a koya musu.
komai za a koya musu da small shops da wayannan pastries din da abinci da za a koya musu
small shops sune wanne da wanne
cocktails small shops sune su samosa su spring roll su meat pie donut sune small shops sannan pastries kuma sune su abin nan su cakes din sune wayannan then sai abinci kuma sai kuma cocktails su chapman su tamarind juice din nan kunun aya kunun zaki duka za a koya musu
duk a wannan makaranta to kina neman kila hadin gwiwa da gwamnati saboda batun kudin yin irin wannan wuri dole ana bukatan kudi mai tsoka
ana neman gwamnati su samu hannu ina neman taimako daga Allah man sha Allah Allah zai taimaka
Allah ya bada sa'a
amin amin
to jama'a masu sauraro anan muka kawo karshen wannan hirar anan kuma zamu da sa'aya A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hajiya Fatima Ladi Shehu da kuma Marina Dauda da ta yi hirar da ita da Mamis Julie Lagos Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
sharhin jaridan Amurka a cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako zamu fara da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin ƴan takarar shugabancin Amurka shida na jam'iyyar Democrat sun yi wata muhawara mai muhimmancin gaske wadda ta zama karawa gaba da gaba ta ƙarshe kafin a fara zaben ɗan takarar jam'iyyar a jihar Iowa ta yankin tsakiyar yammacin ƙasar don karawa da shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican a babban zaɓe na watan Nuwamba yayin da jam'iyyar ke daɗa tsaurara matakan tantance ɗan takarar ta bayan kowace muhawara ɗan takara ƙalilan ne suka samu kaiwa ga muhawarar ta ranar 30 da ta gabata tun bayan da aka fara a watan Yuni waɗanda suka samu shiga tattaunawar ta ƙarshe sun hada da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Senator Bernie Sanders da Senator Elizabeth Warren da tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg da Senator Amy Klobuchar da kuma hamshakin mai kuɗin nan Tom Sawyer Sai jaridar New York Times inda aka rubuta labarin shugaban Amurka Donald Trump ya karya dokar kashe kuɗin ƙasa a shekarar da ta gabata lokacin da ya dakatar da dala miliyan 391 da ƴan majalisa suka amince na taimakon soji ga Ukraine yayin da a lokacin ya tursasa wa Kyiv ta kaddamar da binciken da zai taimake shi a siyasance wata hukumar gwamnatin Amurka da ke sa ido kan harkokin gwamnati ta kai ga wannan matsaya a jiya Alhamis kan wannan batu da ya zamanto ginshikin yunkurin tsige shugaba Trump wannan matsaya da hukumar sa ido kan harkokin gwamnati ta bayyana na zuwa ne bayan da majalisar dattawan kasar ta kaddamar da shirin sauraron karar tsige shugaban na Amurka da aka gabatar a gabanta dan majalisar wakilai a bangaren ɗan Democrat Gerald Nadler na daya daga cikin mutane bakwai da za su gabatar da karar tsige Trump a gaban majalisar dattawa Gerald Nadler ya ce sun samu sabbin bayanai da shaidu waɗanda suka nuna cewa shugaban ya yi laifi sannan sun gano wani yunkuri da wasu a majalisar dattawan ke yi na yin shari'a mara sahihanci shugaban masu rinjaye Mitch McConnell ya ce matakin ƙarshe a ranar Alhamis ɗin da ta gabata zai sanar da fadar White House da kirawo shugaban ƙasa don ya amsa tuhume-tuhumen tsige shi da kuma turo lauyansa za a dai fara ainihin shari'ar ne a ranar talata mai zuwa sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya
to wadalla a gaida Zahra sharhin jaridan Amurka kenan ta gabatar yanzu ne zamu kawo muku sakonni da kuke aika mana ta hanyar tarho
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin Dauro jihar Jigawa Najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da hukuncin da kotun koli ta yanke game da zaben da aka yi na jihar Imo wadda aka biye jam'iyyar APC daga hannun gwamnatin jam'iyyar PDP. To masana shari'a sun kallaci irin yadda aka yi wannan hukunci kuma sun bibiyi hukuncin ɗaya bayan ɗaya sun tabbatar cewa lalle harkar shari'a a Najeriya ta fara gyaruwa domin harkar shari'a a baya ta lalace wanda gwamna ko ciyaman na lokar gwamnati shi zai bi mai shari'a umarni ya karba ko da abin nan bai dace ba amma mai girma shugaban kasa ya kyale hukumar shari'a ya kuma ba ta yancin gani kanta ta yi hukunci daidai da abin da aka aikata
ne Sani Balak da ke gurin Hausare a jihar Yola Nigeria ina godiya da information na jihar Yola Alhaji Sha'idu Karilla da samun komawa wa'adin sakataren gwamnatin jihar Yola Alhaji Bamanin Wali da komawansa da kuma rantsuwar da shi aka yi yau da aka yi ana alhamus mutanen gari da kuma mutane muna musu godiya duk inda aka ce sakataren gwamnati dan garin Kano
assalamu alaikum mai amurka daga alhaji mamin da dan uwa mai Allah na cikin garin Jega kira ga gonan gafara da kawallan mara da sarkin gumi hakika abin da kun kawa karayi Allah ma sama shi ma dan duk abin da zaku yi Allah ya yi sino wanda kuka yi da karayi na ƙarya na yudara na zalunci yau ku dubi bayanan da an kawo ɗan uwa na da cikin garin Karaye aka zo aka kashe shi a kashe mana uwaye a kashe mana kakanni a kashe mana yaya a kashe mana mata kuma kun sani yanzu ku ce mu yayi to mun wake mun bar Karaye mun shiga uwa duniya don haka Allah maganin Allah ka taimaki Najeriya
Assalamu alaikum sashen sautin VOA America mai magana Abubakar Muhammadu Sokoto State Nigeria wannan doka da gwamnatin Katsina ya ta hana hawan babur cikin dare tayi daidai mun yaba ne shi Allah ya saka mishi da alkhairi saboda haka waɗanda ke cin amanan mutane a cikin dare ne suke amfani da babura don haka ai dare an kace ba rana ba haka wannan doka tayi daidai Allah ya saka mai da alheri. Assalamu alaikum. Sashen Hausa VOA America mai magana Alhaji Buba Illela wata ta. So kuma sai Nigeria. Ina kira ga kamfanin MTN. Da wani dalili an kaure mana sadis nan karamar hukumar mata Illela. Ko da ka daga kamar gari kana samu ne. Ko akwai wani layina ko kuma ba su bukata sadis din MTN nan karamar hukumar Illela mu mutum layuka mu ya samu ta ajo. Magana ne Buba Illela wata ta. Wannan uku ba mu da sani ba mu san dalili ba
to madalla sai a ci gaba da aiko maka da sakonni to sai dai kada a manta a aiko ba za iya aiko da sako akan bukin cika shekaru 41 da sashen Hausa da muryar Amurka yake yi kafin mu yi sallama ga labarai a takaice
ce akwai yuwuwar cewa a karan farko a Amurka al'ummar kasar ba za su ji bayanan manyan barazanar tsaro da kasar take fuskanta a yanzu daga bakin manyan jami'an tsaron sirrin kasar ba dubban ƴan kasar Malawi ne suka fito zanga-zanga a jiya Alhamis don nuna kin amincewar su da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan shari'ar kalubalantar sake zaben shugaba Peter Mutharika Mutane sun dau wannan matakin ne bayan da alkalin alkalan kasar ya ce alkalai biyar da ke sauraron karar sun karbi cin hanci. Wata hukuma mai sa ido akan ayyukan gwamnati a jiya Alhamis ta yanke cewa shugaban Amurka Trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa Ukraine taimakon soja da adadin shi ya kai dalar Amurka biliyan 391.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikin mu da sabon sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa musamman Aisha Wa'azu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma wanda ya shirya ba da umurni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Jimmy Cook Baba Yakubu Makerini daga nan Washington nake sallama da ku sai anjima assalamu alaikum